Sakataren Janar na ƴan sanda Muhammad Adamu ya gurfana gaban majalisar dattawa ne akan hauhawar rashin tsaro da ya addabi fadin kasar baki daya inda suka kwashi sa'o'i hudu suna ganawa ta sirri bayan fitowar sa ga abin da ya faɗa mana.
I'm brief them on the concept of community policy. If you can remember, last year we sensitized the whole country on the need to adopt community policing in the country.
Sakataren Janar Muhammad Adamu ya ce, na musu bayanin halin da muke ciki, sannan na nemi a bada dama domin kafa ƴan sanda tun daga unguwanni wanda nake ganin zai taimaka wajen rage yawan matsaloli da ake samu a harkar tsaro. Amma waɗannan bayanai ba su gamsar da wasu sanatoci ba, kamar yadda Sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baba ya bayyana mani.
Bayanan da ya yi tsakanin da Allah ni ina ganin ban gamsu da su ba, ina ganin akwai abubuwan da ya kamata a yi waɗanda suka fi wannan. Sai dai shi kai ne yana da kalubale saboda ana magana kan community policing. To mu abinda muke gani a wasu daga cikinmu, ni kaina na amincewa da state policing da community policing.
Me ya bambancin su?
Bambancin su shine state policing kun san shi constitution bai bada daman a yi wannan ba, sannan wannan community kawai za kalo shi ne cikin ayyukan ƴan sanda. A ga cewa ya kamata a zo da wannan a yi haɗin gwiwa da ƴan sanda da kuma mutanen da ke zaune a unguwanni daban-daban domin a kafa waɗannan kwamitoci ɗin domin su taimaka ma ƴan sanda a kan harkar tsaro, su ba su bayanai na wanda zai taimaka musu idan akwai wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba waɗanda suka barazana ga harkar tsaro, su samu bayani domin a san matakin da za a ɗauka kansu.
Amma ga mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye Sanata Sahabi Ya'u yana ganin kafin a amince da waɗannan shawarwari sai majalisar dattawa ta ɗauki wani mataki.
Ko wannan ne shawara ce aka kawo, kuma shawarar ta samu karɓuwa ga mafi akasari 'yan majalisa, sa'an nan ba a tsaida ita ba a matsayin abin da za a ci gaba da ta. Abin da muka lura da shi cewa halin da ƙananan hukumomi suka samu kansu yanzu yana ɗaya daga cikin da ya sa aka samu wannan rashin tsaro a ƙasar nan. Wannan magana an kawo ta kusan an yi ittifaƙi da ita, domin ba a bar su suka samu yanayin da za su sauke nauyin da tsarin mulki ya aza musu ba. In kin lura, ai akwai ayyukan da tsarin mulki ya aza ma ƙananan hukumomi su yi, da an ba su dama a wasu wurare inda ba a ba su ba suna tafiyar da ayyukan su kamar yadda tsarin mulki ya tanada. Ai da ba wasu daga cikin matsalolin nan, domin wasu na ganin cewa matsalolin nan ne umul haba'isun su, talauci, rashin aikin yi ga matasa, da rashin makoma da wasu suke hangen ba su da ita. Majalisa za ta diba tsarin mulki ta yi gyare-gyare inda ya kamata.
A ɓangaren majalisar wakilai kuma a nan ma an kwashi sa'o'i biyar ana ganawa da shugabannin hukumomin tsaro waɗanda suka haɗa da shugaban rundunar sojin ruwa da na sojin ƙasa da na sojin sama da kuma shugaban tsaron ƙasa da kwamitin majalisar wakilai kan ƙwararru na ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.